بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kasancewa a wannan yammaci na 9 ga watan Rajab shekara ta 1442 Hijriya, wanda ya dace da 21 ga watan 2 shekara ta 2021 Miladiya. Muna darasi na 89 a cikin wannan littafi mai albarka na Muktasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'watul Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Idan yan uwa za su iya tunawa, muna cikin fasali da yake magana akan wasu lafuza da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum musulmi ya rinka fadan su. Wanda Allah ya hana a rinka fadan waɗannan lafuza, ko dai kalmomi ko kuma wasu mu'amaloli da mutum zai iya yi tsakaninsa da ɗan uwansa, ba don komai ba, saboda shi addini ya shafi amfani da gabbai, gabban nan gani, akwai abin da aka ɗora mutum na doka akai jinsa haka, a sannan kuma furcinsa ma haka, da abin da mutum ya furta to fa huwa muhasabun alai, za a yi masa hisabi, za a yi masa lissafi. Malam ya ce daga ciki, wa minha sibabul muslimi wa an yatanajasnani duna salisi wa an tukhbira almar'atu zawjaha bimahasin imra'atin ukhra wa minha قول اللهم اغفر لي إن شئت ومنها الإكثار من الحلف وأن يقول قوس قزح وأن يسأل أحد بوجه الله وأن تسمى المدينة يثرب وأن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دأت الحاجة إليه ومنها أن يقول صمت رمضان كله وقمت الليل كله. من ذا الله يهنا متوم مسلمي إذا جدنا أنس مسلمي شين سباب المسلم. من ذا الله شيء أشكين حديث إذا جم مسلمي فاسق أن شين يا قصكم كافر شين. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من يبياني أبايا أبندا أكين في دا السبو شيني التعيير والتعيب أير متن دكما عيبا تاشي وسيكات أوكو أشركا بغا مصبا إذن كعيبا تاشي دوان أبو تو كذا جيش كوكما دن كبوت أبا كنك كذا جيش دن شيما حرامني. Me yasa aka hana wani ya zagi wani? Saboda a samu zaman lafiya, a samu ƙaunar juna. Duk wanda yake zagin wani, ko uba ne yake yawan zagin ɗansa, zaka daina cewa yana yawan zagina, wallahi ban mai komai ba sai ta zagina. Kenan baya son a zage shi ɗan, ballantana wanda baka haife shi ba. Abu na gaba, akwai wata ɗabi'a da mutane suke yi. Ana cikin mutane, ana zaune, sai ka ga wani ya ware da shi da wani suna ganawa ba tare da izinin saura ba, shi ne wa an yi ta najas nani duna salis, mutum biyu su keɓance suna munajati amma banda na uku ɗin. Haramun ne kuna zaune ko uku ko ku huɗu ko ku biyar, kawai sai wani ya ware wani sai su rinƙa labari. Alhali wurin zaman ɗaya ne, kuma a tare kuka zauna. Amma in magana ce ta fili, wanda kowa yana ji to wannan ba laifi bane dan ka tattauna da wani amma munajati shine yake banta mutum ya dauke wani ya koma gefe suna sirri da shi alhali ba tare da an nemi izinin wasu ba wannan bai halatta ba a musulunci idan kuna zaune ko uku ko ko hudu ko ko biyar ko ko wani amma kamancin wannan sai kawai wani ya zo ya dauke daya a cikin ku zai gaya masa wata magana ba tare da ya nemi izinin ku ba to ya kamata a yi masa magana a ce mallam ka nemi izinin mu ne ko kuma wani ya ce ban ba da dama ba su wannan dabi'a ce da mutane suna aikata ta musamman wanda ba su je makaranta ba ba su samu kyakkyawan alaka da masu ilimi ba a daina keɓancewa da wani a ɗauke shi a je a gana da shi ba tare da izinin saura ba ya halatta a yi haka ɗin amma a sanar da su a nemi izini jama'a da Allah ina son ganin wane ya bismillah ba komai shikenan wannan shine musulunci shine mutunci dan a cire dukkan wani zargi saboda a musulunci ba a son mutum ya zargi dan uwansa yanzu yayin da kake bance kawai ana zaune sai ka kira wane ba tare da ka nemi izinin sa ba sai su ji zafi cewa a ashe akwai wani abin da ma baka so ka gaya musu ko kuma a za a je a gaya musu wani abu ne ko kuma ma wani abu aka bayar ya baya da sauran ya zo kuma ya yi shiru dukkan wasu abubuwa arbab na fitan na tuham tuhuma zai iya faduwa akan mutum abu na gaba wa an tukhbira almar'atu zawjaha bimahasin imra'atin ukhra haka kawai mace ta zo ta zauna tana ba da labarin wata mace ga mijinta ai wanci tana da kyau ai wanci tana da kaza ai wanci tana da halittar kaza ai wanci tana da dabi'ar kaza musamman abin da ya shafi sha'awa wannan haramun ne me hikimar haka yayin da kina matar shi sai kika zo kike fadin wasu kyawawan abubuwa na halitta ga mijinki kina ba da labarin wata mata to shi namiji haka yake rauni da shi sai ya dauka kenan wacce ta fi ki yayin da kika yaba da kyan wance to sai ya dauka kenan ta fi ki to zai iya yiwa hankalinsa ya karkata zuwa ga waccar mata zai iya yiwa ya zo ya miki wani abin da zai bakanta miki rai akan waccar matar da ke ce asali daga nan nake jan hankalin iyayen mata iyayena mata ko yan uwana mata waɗanda suke da ɗabi'ar shigo da ƙawayensu gidajen mazajensu ƙawarki budurwa ƙawarki bazawara ƙawarki kaza kina kawo ta gidanki mai gidanki yana gittawa yana ganinta to wata rana za ta zo ita za ta mayamaye wannan ɗakin naki ke kuma kina can kina zaurci tuntunin wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba da waɗanda suke zuwa su je ɗauko yarinya budurwa ƴar aiki mai kyakkyawan halitta mai yarinta a ɗauko ta a kawo ta gida tana aiki mai gida yana gittawa yana ganinta shi ma komai yana iya faruwa to labari ma fa aka ce karki zo ki ba wa mijinki labarin halittar wata mace to ina ga kuma ki dauko ta ma ki ajiye ta har kanwarki kanwarki da kike uwa ɗaya uba ɗaya ko yarki uwa ɗaya uba ɗaya in dai za ta zauna a gidan to ta sa hijabi na'am a lokacin da kike yake aurenki ita muharramarsa ce amma zai iya sake kifa ya auri kanwarki lafiya lau mutum zai iya sake matarsa ya je nemi kanwarta kuma amma yi ya sake ya je ya nemi kanwar an yi ta surutu ya ce wa kanwar wai mata maganganu irin na maza na dabara ya kuma aure ta suka gama gaba da yattata ita ta zama bazaura ita kuma ta dawo iyaye kuma an dan bada abun duniya su akwai himma in dai an saki al'amura to su ma za su sake maka wal iyazu billah so shi yasa ya kamata mutane su ji tsoron Allah su kiyaye musamman a irin wannan lokaci na fitina. Zan yi amfani da wannan dama in jawo hankalin mutane musamman waɗanda suke da alaka da kannan matansu a gidajensu suna keɓanta da su, akwai hadari kuma ya saba shari'a kuma shedan yana shiga da wuri. Akwai case din da aka kama wata mata ta zo mun fatawa, ni dai na dade ban jizance mara dadi irin wannan ba, amma rayuwa ce, ba mamaki dan haka din ta faru. Tace ita asalinta musulunta ta yi ya aure ta, suna zaman zaman su da musuluncin nata yayi kwari, sai ta gayyato yarta budurwa gidanta, kanwarta kai budurwa gidanta ta musuluntar da ita saboda zaman da take da ita, ta ma ta zama musulma. To tunda ta musulunta kaga a gidanta za ta zauna, da haka ba za ta iya komawa ƙauyen su ko garin su ba, ta ci gaba da kulawa da ita. Amma tunda bata yi karatu ba, bata yi ilimi ba, shi kuma wannan mijin kurin sai ya amfani da wannan dama kawai ya haɗa mata biyu. Subhanallah, kawai sai ya zamanto ya san yadda ya kulla alaka yana lalata da wannan yarinyar. Yarinya budurwa ƙarama, saboda ana zaman barkace, ba hijabi, ba ke babu wannan kiyayewa dokokin shari'a, da aka sai ya tura yar ya ce ta tafi unguwa. Yarinya ita kuma tana nan, wani lokacin yakan sa ta tafi wani gari inda za ta kwana, ya kwana da yarinyar. Wani lokacin da daddare yake barin ɗakin matarsa sai ya tafi ɗakin ƙanwar, kuma ƙanwar kuma ta bashi haɗin kai. Tun yana threatening ɗinta, yana tsoratar da ita har sai da ta saba, bata sani ba. Ni dai lokacin da aka kama fatuwar, a lokacin an zo min da yarinyar tana da cikin wannan mijin yayan nata, mijin yatta. Wata ran da Ramadan aka kama wannan kisa, ciki kuma ya girma bai zai zuba ba, ita bata farga ba, sai da abu yayi nisa, aka tsaye da yarinya aka tambaye ta, a ce wallahi gashi darar da ta tafi unguwa dawowa yake zo ya same ta, darar da ta tafi wani guri zuwa yake, musulmi akramakallah, musulmi yayi wannan ta'adil. Ya za a yi aiki, za a mata a zubar da cikin garin, za ta bari ta koma can inda ta baro na kafircin, ya za a yi? Yanzu wannan da wani hoto waɗancan da basu musulunta ba za su ga musulmi. Ina gaya muku wannan labarin ya faru, an aikata shi. Akwai matar da take gaya mun, mai gidanta ya zo yana soyayya da yatta bazawara. Ta ce kurin daga aurenta ya mutu ta kawo mun ziyara, aka fara ɗan gaisawa, sai ya maza ya karɓo yatta, ya ce wallahi, ta ce wallahi, wannan duka fa ba wai ba ta fasan da ni da mai fatawa ce, duk ina ga muku tambaya na aka yi. Ta ce wallahi malam, idan aka buɗe maka irin chatin ɗin da suke yi, abun za ka ɗauka ba shi ba ne. Ta ce na yi mamakin ‘yar uwata za ta iya yaudara ta akan wannan abu. Ta ce ita ma munafukar Allah, yadda ce wa ɗaya ba ɗaya, amma suna soyayya da me, da mijin ƙanwata. In fact maganganu ma sun yi nisa, za a kori wannan, za a shigo da wacce ita damuwata, yaya duniya za ta gani? Ya ce ki lallaki manta, ba wani damuwa, ba wani matsala, a san yadda ya za a yi. Mace ce mai rauni kuma ta yadda, a kori ‘yar uwarta a shigo da ita. Kamar yadda ana samun ƙanin miji yana neman matar yayansa, duka a gidajen Hausa Fulani duk ana yi, ƙanin miji ne ya nemi auren matar yayansa, shi ma ina da fatawa, shi ma da aka zo aka yi mun, shi ma wannan wani ya tafi karatu, sabon aure yayi, yana yin sabon aure, wai ya tafi wai karatu, wai ko Ingila ko ina, yazo ya aje yarinya an saban gida da komai da komai duka duka sati ɗaya na biyu ya jirgiye ta mai kunya mai da ita gidan iyayenta sai ya aje ta gida a gidansa sai uwarsa tace to ai akwai kannansa za su rinka zuwa suna taya ta kwana kannansa ka duba tunani irin na bahaushe ba fulatani iyayen mu Allah ya musu rahama yo menene ai kan wasu ce ai yayarsa ce matar yayarsa ce kaza 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 yarinya ta je ta rinka zabge musu abinci suna ci dare yayi ya sa kwado garkame ya rufe kofa shi gogan naka yana ingila yana karatu ana zaune yarinya ta fara cewa ita tsoro take ji a ɗakin ta ita daya da yana can ɗakin sa yana abin nan ita tsoro take ji shikenan suka dawo guri guda tun daga filin tukun afalo za a kunna abun kallo sai akai karfe 2 uku ba a yi bacci ba ana hira tun ana gefe gefe ana matsuwa har ma aka zo ana adba a takeice dai yaro ya dauke wuta dip gaba daya shikenan ashe kawai shi ya samu mata shi kuma wannan abin da ya faru ashe shi mijin da zai tafiya tafiya batina al'ada kaga kenan ya san cewa ba ta da ciki kafin ya dawo sai ya ji ana ta ciwon ciki za a je awo ci ana to fito yace daga ina yace ai masa bayani yarinya tace to ita ba za ta ga kowa ba a duniya sai shi saboda an rufe asiri tace cikin nan nakanin ka ne haji yace kuma tace ta zo ya rinka taya ni kwana irin wannan labaran marasa dadi suna nan birkate bila adadin kuma duk abin da yake faruwa saboda rashin kulawa da addini da rashin bin doka ta shari'a akan abin da Allah ya ce to yanzu nan gurin annabi ya hana macen da kanta fa macen da kanta ta bada labarin wata mace ga mijinta annabi ya ce ta daina kar ta yi so ku ji tsoron Allah ku yi zaman musulunci akan zargi mutum ai baya barin kannansa su zo gidansa suna hira da matarsa ai shi gidansa kullun a rufe ai kaza wannan shine zaman lafiya kuma ita asalin mace kawai asalin mace kawai baka yadda ba kawai ka gane ma'anar baka yadda ba kawai zahiri kake so magana a na amince aje ai kaza na amince ina yanzu bala'in da ke faruwa a wayoyin da muke saiwa matan mu wayar da kake saiwa matanka billahi alazim tana da wanda take hira da su suna dauke mata kewa ba kai ba bila adadin al'amura sun lalace yanzu zinan matan aure ta zama rampant ta zama karazube ta zama common kuma ba ganewa ake ba so Allah akan iyalan mu kuma lalle musulmi yayi kokari ya dabbaka musulunci a gidansa kuma lalle musulmi ya zama mai kishin iyalinsa kada mutum ya zama rayuwa ta banza rayuwa ta maguzawa rayuwar boko bokon ƙarya wallahi ka tsaya ka bi Allah ka huta kawai in an gaya maka abin da matan nan suke zaka yi mamaki kuma abin tausayi yanzu ku yi hakuri da maganganun da muke ta gaya muku saboda wannan kan namu ana cika mana shi da tarkace tambayoyi da fatawa da matsaloli kullun ne wallahi shi yasa dole furfura ta tunkare ka a dolan dole saboda wani abin an gaya maka yana bukata sai kai numfashi in ba wato balangu lafiyayye ka ci da albasa ba wala ba ka samu nutsuwa ba Allah nake gaya maka sai ya gigita ka yanzu abin da ake matan manyan mutane su kuma su ne suke ake kasuwanci da su an ce yanzu yawanci manyan mutane da ba su da lokacin matansu ko saboda siyasa ko saboda mulki ko saboda kasuwanci ko saboda kaza ga su manyan mutane ne ga matan suna cikin ni'ima suna cikin wadata watakila yana ya wace a wacan duniya watakila yana can da sauransu to su kuma yanzu mata abinda ake yi kalla idan mata sun hadu sai ka ji wani tana da saurayinta a waje tana fa da aure amma akwai wani mijin na waje akwai mijin cikin gida akwai mijin waje kuma tsaf suke rayuwarsu lami lafiya wallahi ina gaya muku a garin nan akwai yaron da ya kira ni shi ma fatawa shi ma ya zo mai yace shi ma mai gidansa ne baya zama yayi auro ya je ya kashe kudi ya auro yarinya gangariya ya zo ya aje ta yau kullun durubtu yau ya tafi Abuja yau yana jirgi ya tafi wata Port Harcourt yau yana da wata matar tasu a kaza yana kaza sauransu yace mallam Allah mai iko yace wannan matar mallam yadda ka san mai gidanta ne take alaka da shi tace tuntunin mallam wani yake zuwa ni dinnan da gidan wani ko kuma yazo ya dauke ta. Tace wallahi sai yace sai ta shirga mai abinci lafiyayye a zuba abu din mota akai gidan wani kato, kuma bayan ya ci abincin kuma ta bi shi ta kan kwana ma a can, saboda motar tinted glass ne, in na fita da ita mai gadi ba zai gane ba in na dawo. Sai washe gari inje in dauko ta, yace abun yana bakanta min rai, matar mai gidana ne, matar mai gidana ne, tana da wani mijin, tai mai abinci ta masa kaza, shi kuma ya debi kayan wankin ta kai a wanke mata wanki da guga. Haka ake yi. To shi yasa idan mutum ya bar gidansa ba addini, yayi ga dake gadarar wayewa, baya sa ido baya lura, to za a yi maka ta'adin da baka tsammani. Kuma su matan nan da kake ganin su, ka hada su da Allah kawai ka huta ka samu zaman lafiya. Idan ka bar mace ta miƙe kafa ta sake, wai ta yi abin da ta ga dama, wai ka yarda da ita, to shikenan za ta yi abin da ta ga dama kuwa. Za a zo a tara maka wallahi ƴaƴan da ba naka ba. Da yawa yanzu abin da ke faruwa mutane a gidajensu, wallahi ƴaƴan wasu ba nasu bane. Abubuwa fa sun lalace ƴan uwana fiye da yanda kuke tsammani. So me yake damuna wannan rashin addini? Sakaci da rashin kulawa. Ba amana, rashin amana. An samu yaro, yaron mai gida yana neman matar mai gida, yaransa a kasuwa fa ya kulla alaka da soyayya da matar mai gidansa. An samu direba ya nemi matar mai gida, an samu mai shara boyi-boyi ya nemi matar mai abin nan, an sa gashi nan dai a neme su a makarantar da suke karatu, a neme su a wurin aiki, a neme matar aure ana neman ta, kuma ta sallama kanta ta mika kanta. Wannan al'amari wato bakin cikin sa da ciwon sa ya isa, ya wuce duk yanda kuke tsammani. Fatan mu Allah ubangije kare mana iyalan mu, kare mana rayuwar mu, kuma lalle mu rinka yin muna dubawa. Shi yasa babu rayuwa mai daɗi irin rayuwa irin ta addini. Kun fahimci wannan gabar? Jayyid. Allah sa iyayena mata sun gane kuma sun ji. Daga ciki akwai ɗabi'a da mutane suke yi, wai sai mutum ya ce wai Allah ka yafe min in ka ga dama. Allahumma kfirli in shi'ita. Kaif Allahumma kfirli in shi'ita? Kenan baka da buƙatar gafara kenan. Ai Allah roƙansa ake da babban masaki, in ji Bahaushe. Da gaske kake daga hannunka, ya Allah ka bani, Allah ka taimake ni, ya Allah ka yafe mu, ya Allah in baka yafe mu ba zai yafe mu, ya Allah in baka mun kaza ba zai mun kaza. Amma ka ce ikfirli in shi'ita, kai mun azab, kai mun rahama in ka ga dama, ko ka gafarta mun ka dama, wannan baya cikin ladabi. Sannan yawaita rantsuwa. Ibn al-Qayyim yace ba a san yawaita rantsuwa, shi ma yana cikin tarbiyar baka. Mutum ya zama kullum wallahi na rantsi da Allah, billahi al-azim la ilaha illa huwa, na rantsi da Allah ko wallahi tallahi, kai komai rantsuwa. Wannan yawan rantsuwan alama ce ta nifaka. Kada mutum ya bari bakinsa ya zama sakakai, yana kasratul halifi, yana yawan rantsuwa, kuma koda da gaskiya ne. Na mutum yakan yi rantsuwa bi takit dan karfafa zance, wannan akan yi, amma ya zama duk maganganunka yawan rantsuwa, a kasuwanci rantsuwa, mu'amala rantsuwa, wane ne rantsuwa, wannan bai da kyau. Akwai abin da suke faɗa a da can, wato Qaus Quzah. Qaus Quzah, wannan Qaus Quzah shi Quzah din shedan ne, wai a ce kamar a ce baka shedan. To manzo Allah ya karanta yace sai dai a ce Qausullah. Ai shedan bai da kaza, ba a danganta wani abu da shedan a ce nasa ne, sai dai a ce na Allah ne. Wannan dabi'ar su, al'adar su ne suke yin wannan. Kamar yanzu ma yadda zaka ga ana cewa dan shedan, kamar wani wai saboda shedancinsa yayi yawa, shi criminal ne, shi baya jin tsoron kowa, baya kunya kowa, sai a rinka cewa dan shedan, ko kuma kaje ana cewa shedan, kuma yana amsa, wannan baya cin abu mai kyau. Ko kuma wani ya zo ya tambaya ce dan fuskar Allah, bi wajhillah, as'aluka bi wajhillah, wannan shi ma baya son haka. Shi matsalarsa, duk wanda aka zo aka ce masa bi wajhillah ya yi abu bai yi ba, to me zai bada fasara? Allah ya ji wani bawansa ya zo ya hada ka da shi, ya maka magiya, ya ce bi wajhillahi ta'ala, amma ka ki kai wannan abu, kaga ai ka jefa wannan mutumin cikin damuwa, kuma mala'iku suna gani. Shi yasa annabi ya faɗa a cikin hadisi alaihi salatu wassalam cewa duk wanda aka masa magiya a cikin ku aka ce yayi abu dan Allah, to lalle yayi. shi yasa ba dadi mutun yazo yana neman ko taimako wajenka ko wani abu ya hada ku dan girman Allah kaman kaza to sai kace bazan yi ba wata kila kana da uzuri wata kila ra'ayi ne bakai ba bai jefa ka cikin damuwa ba to shi yasa da mutun yazo zai maka magiya to ka dakatar da shi ko jiya wata ta kira ni tana mun fatawa daga amsawa assalamu alaikum malam dan Allah dan annabi nace ke me zafi haba me zafi ba sai kin ce dan Allah dan annabi tunda kin kira ni na dauka ki fadi maganar ki kawai to haka ta saba haka take yi akwai mutanen da ko dan karamin abin da bai kai ya kawo wata kila ma san ba samu zai ba kawai sai tokare kai yace dan Allah ko yace dan girman Allah wani sai jera maka guda goma kai yanzu a yanda kake a zo ana neman wani abu abinda kana da dama a kansa an ce dan girman Allah dan girman Allah dan girman Allah dan girman Allah kuma ka kika yi wace fassara zai bayar wannan ba dadi to shi yasa ba a so ma in an zo roƙon abu din a rinka fadin wannan kalmomin ba a so mun yi bayani a baya annabi ya hana a rinka cewa Madina Yasriba yawa wa an yus'al ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu illa idha da'at al-hajatu ilayhi manzo Allah ya hana idan wani dalili ya shiga tsakanin mutun da matarsa mai tsanani har ya kai ga ya daga mata hannu ya buge ta to kar wani yazo ya ritsa shi ya ce me yasa ka dake ta sai dai in akwai bukata kamar alkali sai dai in akwai bukata kamar iyaye dan dole abu kadu in abin yayi yawa inna ladabtarwa ne da shari'a ta yadda da shi to kar a yadda a tambaye shi wannan kuma abin da yake nuna mana ba a so ana shiga tsakanin miji da mata kai tsaye sai inda larura kuma ko uba ne da ya halicci ya haifi yarinya tunda ba shi ya halicce ta ba to bai kamata ya rinka bibiyar ta yana jin sirrinta da mijinta ba ko uwa ta zama mai sa ido akan auren yarta tana bibiyarta wata ta gaya wa yarta aikin banza aike dai kam sai dai ya kashe ki baki taba zuwa kika kawo kuka an miki kaza ba ina nan yana ni kurkusar ki ba za ki zo ki magana ba tace hajjiya bai mun komai ba to me zan ce miki ƙarya kike yi dan zamanin nan za a ce bai taba miki komai ba kaga wannan tsohuwar tana nuna kamar soyayya take wa yarta amma kuma za ta kashe mata aure a rinka bugun cikin yarinya bata tafi komai ba bata faɗi komai ba ana bugun cikinta wai sai ta faɗi laifi dan a kira mijin a ci mutuncinsa wannan ba daidai bane idan ita ta kawo kuka da kanta ta faɗi me ake mata to sai a duba a tuna da hali irin na mata kuma a tuna da harka ta sarakuta a ga ya za a iya gyara abin don yawan kiran siriki yawan kiran mijin yarka gida kana masa faɗa akan yarka yana rage darajar yar kuma wani hu ba lalle yadda ba dan tsohon da ya haife shi ma baya masa wannan zurubtin a ni fa bazan yadda ba bini an kira ni ana mun faɗa a inda ba zai yiwu ba kawai ki kama gabanki zaka zo ka sha auren yarka ka zama mai hakuri ta zama mai hakuri akwai matsalar da in ta zo ta gaya maka sai ka koya mata ya za ta kashe matsalar da ita da mijin a gidan dan mata suna iya gyara in sun ga dama musamman ana son su a gida suna iya samar da gyara kware ku kai aure ka gani zaka gane insha Allah ta'ala kware da gaske mace mai basira mace mai wayo da yawa daga cikin matsaloli takan iya kashe matsalolinta tsakaninta da mai gidanta wallahi ubanta bai sani ba amma ballagazar mace mai karancin tarbiya ita ce take da yawan kwarmato da yawan daukan koke duk ranar da ta je sai ta zagi mijinta a gaban iyayenta ko kuma gidanku ya zama gidan daukan koke kullun yarku sai ta kawo sukan mijinta ba a hakuri alhali shi kansa uban naki hakuri yake da uwarki ko baka bane ba hakuri yake da ita ita ma ba kirki bane da ita tsohuwar taki maleji ake ta yi to kaga akwai damuwa so da Allah ya kamata mu zama masu siyasar zamantakewa kuma kullun shi miji da matarsa akwai abubuwa na sirri a tsakaninsu da ya shafi maganganu da ya shafi rayuwa duk wanda kaga ya zauna da mace yana ciyar da ita da safe da rana da daddare kai ta asibiti ya dauki nauyin lafiyarta da laruroninta da makarantar da hidindumunta ai yana son ta ai ko ba haka bane to sai a kyautata masa zato daidai gwargwado zai iya laifi zai iya kuskure amma a kyautata mai zato sai dai in ya zama azzalumin gaske to wannan kuma sai a dauki mataki da za a gyara wannan zaluncin ko a raba auren ba laifi bane ban araba auren saboda yana zaluntar mata ba laifi bane amma shi auren su ake yayi baka'i ba yayi fana'i ba eh ya dawwama ba wai ya kare ba su ake ya dawwama ba wai ya kare ba uban da yake so a sallamo masa yarsa amma abubuwa suna faruwa waɗanda iyaye suna wato tsakani da Allah suna tsallakawa suna shiga abubuwan da bai kamata shiga ba aure yana lalacewa saboda sa ido na wasu daga cikin iyaye wanda ba shi da kyau akan yi ta babin taskiya ko nuna yaban kai sai mutum yazo ya ce ta aina azumce Ramadan duka sumtu Ramadan kullahu to wannan shi ma an hana ka ce wai ka azumci Ramadan dukan sa an hana ba a fadan haka ko kuma kumtul layla kullahu ka aiji gaba ɗaya dare ni ko bacci ma bai kwana ne ina sallah ka barar da ladanka ba a fada yau in ka kwana kana sallawa kaiwa kanka kaiwa in ka zo shiga aljannar da wa zaka shiga kai dai zaka shiga in an zo bugun ka za a baka kashi kai kadai za a baka kashi yayi to me ne zuwa ka gaya mutane ka ce kai kuma yanzu dan ka kwana kana sallah ka zo ka gaya mun to sai me ko ka je ka ba da sadaka dai ka zo ka gaya mun to sai me ko ni dan nayi azumi nazo ina gaya maka to sai me zan karar shi kai kana ba da lada ne wannan dan adam din da zaka zo ka gaya masa abu wai ka ce wai kana yaban sa ayyana kana neman yaban sa yanzu zaka gama bashi labarin kai sallar daren kuma yazo ya zage ka yace mutumin banza sallar ta banza da yake bai da mutunci wai kaje wai kwana yake yana sallah amma cikakken dan iska ne ka bashi labarin kai sallar kuma ya zage ka watakila bashi yazo ya nema a wajenka baka bashi ba sallar taka ta dare da kake kwana bai sa maka tausayi ka bashi ba so rashin bashin nan da kana shi zai iya zagin ka idan ka gane wannan magana da Ibn al-Qayyim ya kawo rahimahullah kawai mutum yayi abu dan Allah kar ku yadda ku nemi yabo wajen mutum wallahi kaga mutum kowaye da kake ganin sa wallahi sai hankali idan ka fahimci dan adam haka yake shikenan ka huta duk yanda ka dauki mutum ka dauka wata rana zai iya canjawa kowaye shi ga mata kada kana zuwa da shekara 20 shekara 10 sha shekara kaza ba hidimar da bakai ba wahala in wani abu zai shiga tsakani a duniya za ta dauka ba abokin gaba irin ka ita ta kika iyayen yan uwanta ta kika wane ne su kika a yaƙe ka a yi fada da kai to ga ɗanka ma da ka haifa ɗa ma da ka haife shi idan ka hana shi wani abin da yake so sai ga yana gaba da kai da yawa iyaye suna mana kuna kawo mana kukan cewa ƴaƴansu suna gaba da su ba sa musu magana mallam ɗana ya daina mun magana nace in ya maka ya fani ma in bai ma baka rabu da shi shine zai asara ai shine zai wayi gari a ce ya daina yiwa ubansa magana ba lallai a kama ka a ce ka daina yiwa ɗanka magana ba sai dai a ce watakila ɗanka ya maka laifi ka daina mai magana so ya kamata mu kiyaye waɗannan abubuwan mu yi abu dan Allah mu nemi yardarsa idan ka nemi yardar Allah ka huta wani malami yake cewa ridan nasu ghayatu la tudrak samun yardar mutane da gamsuwar mutane satisfaction na mutane ghayatu la tudraku wani abu ne da ba a samu kawai za su zo suna son ka wallahi sai kayi daga ƙarshe kuma da zage-zage za ku sauka suna zagin ka kana zagin su haka ake yi sun yi tallaka sun yabe ka sun faɗi kaza watakila kai ma ka nuna na Allah ne a lokacin kafin a yi maka abin da aka yi da ka hawo ka ga raga mata hawo hannunka sai kuma ka fara yanka tsiya ka canja daga yadda ake tsammani sai su zage ka shi yasa manzo Allah ya ce mafi alkhairin shugabanninku wanda kuke son suke son ku yuhibbunakum wa tuhibbunahum mafi sharri a cikin shugabanninku tal'anunahum wa yal'anunakum wanda kuna tsine musu albarka su ma suna tsine wa mabiyansu wannan kenan wa min al-alfaz al-makruhati al-ifsahu an al-ashya'i allati yanbaghi al-kinayatu anha ibn qayyim yake cewa daga cikin abubuwan da ba a so haramun ne a rinka fada mutum ya rinka fito da abubuwa boro-boro abubuwan da ya kamata a yi kinaya da su sai ya rinka fito da su boro-boro ban sani ba ai kun fahimci wannan ko a addinin mu a tarbiyar mu a al'adar mu a dabi'ar mu akwai abubuwan da na'am haka suke amma ana ganin kamar rashin muru'a ne kamar rashin mutunci ne mutum ya fito da su a fili karara to addini ya zo da wannan kinayar zance shi sa kaga ko bayan gida zamu je sai a ce zan zagaya da Allah a bani buta zan dan zagaya fitsari zai je fa amma ba zai ce zan je ne fitsari ba saboda ba a son bayyana kalmar zan je fitsari ko fitsari nake ji a zai je ya tsuguno ne ma'ana kashi zai je akramakumullah ba a fadan haka to amma sai ya bude baki ga tsausaye fada yana rage darajar mutum sai ya ce kai wani bai da tarbiyar zance kusantar matarsa sai aka ce kusanta kaga asalin kalmar gaskiya wannan majazi ce ba haƙiƙi bace kamar menene kamar kinawanta kinayantawa akai amma ba shine haƙiƙanin aikin ba to amma sai akai kinaya ban sani ko an fahimta to shari'a tana son kinaya ba a son al-ifsahu anil ashiya allati yanbaghi al-kinayatu anha a fito da bayani fili karara akan abin da ana so a yi kinaya wa an yaqula atala Allahu baqa'aka wa nahu zalika kamar yanzu a ce wai Allah ya tsawaita dawwamarka to mai madawami dai Allah shine duk inda kai wa mutum addu'a wai ya dawwama zai dawwama kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa nahu zalika akwai abubuwa da suke faruwa na auratayya ko na mu'amala wanda wasu zaka ga bakin su bai da tarbiya sukan fito fili su faɗi wannan abubuwan wannan ya saba shari'a ba daidai bane ko mutum ya zo kasuwa yana neman kuɗi yana faɗin wasu maganganu na bandariya sai ta bude baki bai da tarbiyar baka yana faɗin irin waɗannan maganganu ana ta dariya wannan bai da kyau a shari'a asalan ma akwai hadisi cewa dan wuta ne mutumin da yake zuwa yake abubuwan da yana ba mutane dariya musamman wanda yake kirkirar ƙarya ne ya ba mutane dariya wannan dan wuta ne inji annabi yana cikin sifa na ƴan wuta wanda zai kirkiri zance yayi wani abu dan ya bada dariya wanda yau Allah ya kiyaye mu Allah ya sauke akwai shirye-shirye da tsare-tsaren ma da ake a wasu kafafen yaɗa labarai mutane ne za a kira su yi ta zuga ƙarya dan aita dariya kawai ya shahara akan wannan wanda kuma akwai hadisi akan wannan ya kamata a kiyaye duk yanda ka so da yawan mutane fara'a da nishadi da wayar sauransu karka je ka kirkiri labarin da babu shi ko ka faɗi wata kalma don ka ba su dariya kurin kuma alhali wannan abun babu shi na in existence bai faru ba wannan haramun ne duka tarbiya ce ta baka wa nahu dhalika wa minha an yuqala as-sa'imu wa haqqi alladhi khatamahu ala fami ko an yaqula sa'imu mai azumi yace na rantse da wanda haƙƙin rufe baki na yake hannunsa to kaga wannan ba daidai bane ka ga yawa mutane kenan kana azumi sannan kuma ita kanta amfani da kalmar rufe bakin fa inna ma yaqtimu ala famil kafiri ai yanzu kai kana nufin azumi ne ka rufe bakinka danshi to amma sai ka zo yin magiya kai amfani da wannan al-khatam din to kuma muna da aya ta alqur'ani da Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alu yaksibun ku yawa al-muhim ya tabbata cewa a ranar kiyama Allah zai jimke bakin kafirai to kai kuma ka danka jimkewa bakin rufewa bakin a kanka to ba a son a yi amfani da wannan kalma din larabawa suna faɗin wannan haqqul ladhi wato khatimuhu ala fami marfinsa yake kan bakina ko kuma akwai al-mukus al-mukus jam'i ne na al-makis al-makis ina irin mutanen da suke zuwa suna karɓan kuɗi na zalunci din nan shine annabawan da manzo Allah ke cewa a cikin hadisi al-makkasu la yadkhulul janna ko la yadkhulul jannata makkas masu karɓan haraji na zalunci to akwai wanda suke zuwa suna tsayawa a kasuwa suna karɓan kuɗin mutane da na halal da wanda ba na halal ba sai a ce akwai haƙƙi akan haƙƙin kuɗin sarki a cikin kuɗin zaluncin da ya karɓa kuma sai ya wawuri wani abu ya kai gidan sarki ko ya kai gidan wani mai mulki da sauransu wannan kalmar da ada suke amfani da ita lil mukusi huquqan shi ma an hana yin amfani da shi ko kuma mutum yayi wani abu na aikin Allah ya kashe kuɗi dan aikin Allah sai ce ka ai wallahi yayi asara lima yunfiquhu fi ta'atin in ya kashe kuɗi wajen yi wa Allah da ya kashe kuɗi ya biya kuɗin marayu ya kashe kuɗi ya biya wasu kuɗin aikin haji ya kashe kuɗi ya biya wani gidan haya ya kashe kuɗi ya kyautata wa matarsa kyautata wa mata zaka samu lada a wajen Allah sai mutum yazo a wajen zubar bakin sai ce ai ni dai nayi asara kawai to wannan kalmar bata da kyautukan mala'iku sukan dauka din su tabbatar da cewa kai asarar duk wanda yayi aikin Allah sakon shine duk wanda yayi aikin Allah ya kashe kuɗin sa dan Allah kuma da kansa yazo yace asara yayi to ya asaran kenan ba a san amfani da wannan kalimat din ina fatan kuna fahimta shine sai ce khasirtu kaza wa an yaqula anfaqtu fi hadhihi ad-dunya malan kaseeran ko mutum yazo yana cewa ka ni dai na kashe kuɗi a duniyan nan na taimako dukiyar da na kashe wajen taimako tayyawa wannan ma bai da kyau ba a san haka sai Allah ya ce a to kai abinda muka baka a cikin abinda muka maka nawa ka bamu in za a kwatanta gatan da Allah ya maka kai nawa kai masa har ma nawa ka kashe ka kai sayyidina Abubakar ne shi da ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya bari lillah har mutum yazo ya bude baki wani abin kirki da ya taba yi yazo yana alfahari da shi ka san daga cikin mutane mala akwai wanda baya iya yin hakuri in yayi wani abu haka kawai sai ya gaya maka a ai kuna kokari kuna wa'azi wallahi alhamdulillah amma alhamdulillah akwai masu yanzu ni yanzu kaga wallahi ba zan iya gaya maka irin nawa na kashe ma akan shinkafa buhu nawa na raba da azumi wannan kayan sakawa nawa na raba to nawa ka raba cikin abin da Allah ya baka nawa ka bayar abin da dan tsakura ne kuke yi Allah ya ba mutum naira miliyan dubu ya bashi biliyoyi dan ya je ya dauki 350 ya bayar a wani masallaci duk ya fitini mutane su ma masu karban taimakon su sati nawa suna masa addu'a saboda ya ba da 350 amma yana da biliyan kaza a kwance duk wanda ya bamu taimako za mu duba matsayinsa ne in ka bada mai kauri kana da kauri to za ka ji bayani in kuma kana da kauri ka bada kaɗan za ka ji shiru yau dan ka yi wa Allah ruwa ne gaskiya ne mutum sai ka ga da yawa yanzu taimakon da ake bayarwa wallahi ku tsaya ku auna gani mutum yana da bala'in arziki na fitar hankali a banzan bazara a yawon duniya da shi da 'ya'yansa sai ya je kashe naira miliyan 30 40 50 amma za a zo masallacin unguwarsu ana neman taimako sai ya zaro 100 sai ya baku ku sai ku dauka muku wani abin kirki me yayi a yawon duniyansa kawai a yawon duniyansa nawa zai kashe a diesel dinsa na gida da yake konawa nawa yake kashewa katin wayarsa da yake konawa a wata 100 nawa yake kashewa harka guda ɗaya da zai tura ta harkar kuɗi sai ta jawo masa miliyan barkati wani ya je zai kwangila ta gwamnati sai ya ci riban naira miliyan 100 kaza amma an zo neman taimako a masallaci ana neman aikin da za a yi miliyan 5 ya ɗauko naira 75,000 ya baku yana jiran a faɗe shi a masallacin juma'a bayan an yi huduba saboda sun rena mutane hankali ko ba daidai na faɗa ba ne akwai ciwo ne a kai wasu wato wasu ba san ana gane su ba an san ƙarfinsu ba kana da wadata kana da rufin asiri ka zo kana ba da ƙaramin abu wanda ƙananan mutane za su bayar me amfanin dukiyarka kai raka'a nawa kai Allah ya baka dukiyar ka faɗa mana raka'a nawa kai azumin nafila nawa kai Allah ya baka amma ka kasa taimakon Allah addinin Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum akwai zaka ga babban mutum ne mai hali abu nan in ya maka wata kyautar sai ka rena shi kai da kanka ka san cewa wani yafi karfin wannan kyautar bai kamata ya maka ita ba kamar wani ne an ce babban mutum ne mai matsayi ne kaza an zo gaishe sai ya dauko naira 200 yana baku ko aje mai kayarsa ku tafi wallahi wanda ya iya ba da fa naira miliyan 100 amma sai ya dauko naira 200 yana bayarwa na yadda duk aikin Allah aikin Allah ne ka san irin wannan orientation din shi ba wuce dauka yayi ai sadaka bata kadan haka ake gaya musu Allah ya tara maka tarin dukiya baka jin kunyar Allah ka dauki dan karamin abu ka bayar yanzu ko sarkin garin ku ne zaka je ka kai masa abin kyautai abin mutunci zaka je ka kawo mai galagalan yadi ne ko ka kawo masa abin da bai kai ya kawo ba mai kwari zaka je kace sarkin mu zambawa, to Allah fa shine sarkin sarakuna, sai ka bashi kadan. Mutane ya kamata su gyara zaman su, kuma Allah yana ganin kowa. Shi yasa zaku zo ku yi ta mutuwa, wallahi ba ku shirya ba. Daya daga cikin illar da za a maka, wallahi mallam kana cikin tsakiyar jin dadin sai dab a dauke ka. Na'am. Gadara kana da lafiya, gadara ka tara dukiya, gadara kana da abun hawa, gadara kana da kadarori, gadara ana da harkoki, kana ganin ba matsala. Tsautsayi ɗaya zai ɗebe ka sai ka ji ka a kabari wallahi. Ka zo ƴaƴanka sai sun fi ka cin moriyar dukiyar da ka tara. Mijin matarka sai ya fi ka more gidanka. Dan matar ita ta cinye gadan. Da haka za ta sa a mata gyaran gida. Kofar da ka fasa tana ba ta tsoro, sai ta ce a toshe mata wannan kofar, a sake mata kofar sabon angonta, a juya gadanka. Da yana kallon kudu da arewa, sabon ango ya zo, sai a gyara shi a maida shi yana kallon gabar da yamma. Motarka da kake shakatawa a ciki za a dauke ta da shi da sabon angon su zagaya da ita, a mata guda su sheka, kai kuma kana nan kana shekewa a kabari. Ba a san a ji wannan magana, amma shi ne gaskiyar magana. Yawwa, duk wanda bai more wa duniyarsa ya yi wa Allah aiki da dukiyarsa ba, wallahi sai ya yi da na sani. Shi ne gaskiyar magana. Kuma da yawansu Allah yakan jarrabe su da wannan, mutum kwatsam sai ga ya faɗi ya mutu. Bai shirya ba, da ya sani da ya cinye dukiyar nan. To ba ka yi wa Allah ba. Ka gani wasu sa zo su yi wa Allah ai a bayanka. Fahimtum? Jayyid. Kada wani ya ciyar da wani abu ya zo yana cewa wai na yi da yawa. Shi ne saƙon. Kar wanda ya wani abu ya zo yana alfahari, mun yi da yawa, mun bayar. Kun bayar, to kai kuma nawa Allah ya, kai Allah ya maka goren abin da ya baka? A'a. Wa minha an yaqula al-mufti ahallallahu kaza. Kamar mai fatawa, in ya zo fatawar magana sai ce Allah ya halatta kaza, musamman ba yi da dalili a kai. Lokacin da ka ce Allah ya halatta kaza, yana da bambanci da ka ce kaza halal ne. In ka ce Allah ya halatta kaza, to ka ari kujerar Ubangiji da sarautar Allah, ka gaya wa mutane ai wannan abin Allah ne ya halatta. Sai kuma ya bayyana bai Allah ya halatta ba, Allah bai halatta ba, to ya aka yi? To anan ana nufin wato taka tsantsan din sakin kalma cewa Allah ya yi kaza. Amma in kana da nassi da Allah ya faɗa da kanshi, ko manzansa ya faɗa da kansa, to wannan kai tsaye ana faɗa a halallahu kaza wa harrama kaza. Amma magana da ake yi ta yau da gobe, wataƙila kai a ganinka wannan abin ya inganta ya halatta, kawai sai kai wufka ce ai Allah ne ya halatta. To sai kuma aka yi wani bincike aka samu babu dalilin da ya nuna Allah ya halatta ɗin, to kaman kaga ka tsaya ne a kujerar Ubangiji, ka shar'anta wa mutane wani abu. Wannan shi ma so ake yi a yi takatsantsan, ba wai Allah bai halatta ɗin ba ne, a'a ya halatta da yawa, ko ya haramta kaza da yawa. Shi yasa mallam ya ce maka fi masa'ili lijtihadi, a cikin matsaloli na ijtihadi. Idan an ce matsalar ijtihadi, matsalar da babu nasi a kanta, abinda babu nasi a kai, kar wani malami ya buɗe baki ya ce ai Allah ya haramta ko Allah ya halatta. Kai ka buɗe baki ma ba ma ka danganta wa Allah ba ma, ka buɗe baki ma ka ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne, haka kurin babu nasi babu dalili, wannan ya saba wa shari'ar Allah. Ban sani ko ana ganewa. To a rinka taka tsantsan, kaga duk ko ina dai ana bubbugawa kenan. Akwai dalilai na Alkur'ani da na Sunna, akwai masu cewa majazat ne. In an ce majazat, wato majazi ba haƙiƙi ba. Shine mallam yake cewa wa minha an tusamma adillatul Qur'ani wa Sunna majazat. Dalilin Alkur'ani, dalilin Sunna, sai a ce majaz ne, ma'ana ba haƙiƙi ba ne. Akwai bambanci tsakanin majaz da haƙiƙi, mun yi bayani a karatukanmu na baya. Ma'ana abinda kamar ba haƙiƙa ba ne, kawai dai ɗan sakaye aka yi. Yanzu kamar misali na gaya muku, mutum zai je banɗaki a karmakumullah, kashi zai yi a karmakumullah, amma sai ya ce zan kewaya. Kaga wannan majaz ne. Me majazi? Haƙiƙanin abin ya faɗa? Ba shi ba ne. Dan wani zai iya amfani da wannan kalmar zan kewaya din, wataƙila akuyarsa zai je kewaya ya ɗauro. Kenan ana amfani da zan kewaya a wajen tsuguno, zan kewaya in je in dubo dabbata, ko ba ka bane? Ai zan dan tsubarin dan tsuguna, barin tsuguna yana iya daukan fassarar in tsuguna ne fitsari, barin tsuguna kuma yana iya daukan fassarar na gaji da tsayawa tsugunawa zan yi. Kenan wannan kalmar barin tsuguna barin kewaya majazi ne ba hakiki bane. To akwai waɗanda suke cewa wai dalilan alqur'ani da sunna gabaɗaya majazat ne, Allah bai da fasahar da zai yi bayanin hakikanin abin sai ya majazi, wannan ba daidai bane. Shi sa'ibul qayyim yayi fada akan haka, wala siyama idza adafa zalika ila tasmiyata wato shibhil mutakallimina qawati'a al-aqaliyya, musamman in an kazo ana magana da wannan yan bid'a mutakallimun, idan aka kawo abubuwa da suke na hankali to sai su rinka kawowa su ce ai wannan majazi ne ba haƙiƙi bane. Yace fala ilaha illallah, wani abu bai yayi muni. Kam hasala bi hataini tasmiyataini min ifsadid dini wad dunya, nawa nawa ne ta dalilin ambaton majazi haƙiƙi din da aka lalata abubuwa da ya shafi addini da duniya. Wa minha an yuhaddisa ar-rajul bima yakunu bainahu wa bain ahlihi, an hana mutun yazo ya rinka bada labari tsakaninsa, abinda yake faruwa tsakaninsa shi da iyalinsa. Mutun yazo duk abinda yayi da matarsa kawai yazo majalisa gurin abokane, wai ai abokane ne, ya saki baki saboda tsabar rashin tarbiyar baka, ya ta fadan abinda yayi da iyalinsa, wannan ba tarbiya ba daidai bane. Kama yafaluhu as-safalatu, kamar yadda kaskantattun mutane yan kasa-kasa shine as-safala suke yi, ba daidai bane. Kamar yadda yanzu irin wannan din yana faruwa, za ga mutun sai zai yana bada labari wa abokinsa alakarsa da matarsa, wannan ba daidai bane. Yazo a cikin hadisi Hassan, hadisi Hassan manzo Allah ce inna min asharri nas, yana daga cikin mutane mafiya sharri wanda zai je alaka tsakaninsa da shi da iyalinsa, Allah ya suturta shi wace gari yazo wurin abokanansa yana bada labarin wannan alakar da yake da matarsa, wannan min asharri nas. To akwai dukansu da mazan da matan suna yi, yanzu akwai wanda za ta zo duk abin da mijinta yake da ita sai ta gaya wa kawayenta, wai tana neman shawara ya za ta yi. Akwai wanda shi ma komai sai ya je ya gaya wa abokanan shi, wannan haram, mukhalif li shari'a, ya saba wa shari'a, annabi ya hana wannan, kuma mai tarbiya mai kunya baya wannan. To yanzu akar makalla a WhatsApp suke turawa, a WhatsApp kai yanzu lalacewa ta kai ga dan uwana mata, wal iyadu billah mata yanzu saboda wato sakaci da lalacewa da tarbiya, wallahi sukan yi tsirara su dauki hotunan su suna aikawa group din kawayen su, wai a duba su ina ya kamata a gyara, ina ya kamata su yi, me ya kamata a yi. Wasu yi ta commenting masha Allah wance kina da kyau, wasu kuma su ce abin kazan dinki sai kin gyara, wuraren da ba a nuna sai su dauki hoto su nuna, wai sai a rinka gaya musu wai ki rinka shafa kaza, ki rinka amfani da kaza, ki rinka amfani da kaza. Idan kin yi haka ne za ki samu karbuwa a wajen mijinki, saboda illar rashin addini. Duk mutumin da ya kuskure ya je ya auro mace awon igiya mara addini sai ya ga bakin ciki a gidansa, wallahi ina gaya muku wannan, musamman matasa da ba su yi aure ba, ina jiya maka tsoro ka kuskura kyalkyalin duniya ya ɗebe ka je ka ɗebo wata kyalkyal a unguwarku, za ka ci bakin ciki da ɓacin rai wallahi, dan za ta zo ta yanka maka tsiyar da hankalinka ba zai iya ɗauka ba. Ku nemi mata masu tarbiya, zaman auren nan mallan dawwamamman zama ne, daɗaɗɗen zama ne. Kar mutum ya zo a zamanin nan da kuɗi yake da wahala ka kashe kuɗin ka zo kana da na sani akan ka auri wancan, dan wallahi wata in ka ɗebo ta ka kawo ta gida ji yadda ka san kayan tsun ma ka ɗebo ka zuba haka za ka ji, saboda gaba ɗaya komai na ta zero ne kawai. Ta ta maka shirme, ta ta maka hauka, suna nan da yawa masu hauka a gidajensu, ba hankali ba tsari. Yanzu jiyan nan ku yi haƙuri fa, ku yi haƙuri. Jiyan nan wani yake min fatawa, dan uwa ya bugo min waya daga wani gari, ya ce yau shekarunsa sun kai yana tunkaran kuɗu, ya ce matarsa ƙaurace masa take dare da rana, mai dalili ita gaskiya fa ba ta son ta tsufa, ita ba ta yadda da wannan yawan yawan ɗauke-ɗauken cikin nan ba. Ya ce wallahi mallam zuwa nake magiya ina zubar da hawaye, wance abin da zake min kenan. Ta ce sai ta gama jana a ƙasa, sai ta tafi ɗakinta ta kule. Na ce kai ni fata wannan kaɗai ma da ka zo kai min, wallahi haushin da ya bani ya ɓani. Na ce to me kake jira, wai ya bugo yana shawara? Na ce shawara akan wannan? Wai yana wallahi tallahi ina cikin matsala, ni dai ina jin tsoron saba wa Ubangiji na, kada matan nan ta je ta sa in saba wa Allah. Sai ya late ba rauni. Na ce in baka je ka ƙara aure ba ka zama cikakken banza cikakke banza cikakke tammi inde baka je kara aure ba inde ban ce maka ma ban ce maka rubuta masa sakin da ka sallame ta tafi gidan iyayenta ba ba ta da niyyar aure ka sallame ta dan me zaka bata lokacin ka ai ba ta da niyyar aure ba ta da lafiya ce lafiyar ta kalau wai mata wai kawaye sun ga mata yaushe zaki kyale miji in kika sake wa miji kika sallama kanki akan shi zai rena ki kuma tsufa zai zo miki musamman ba wani kulawa take kirki ba wani kaza kaza an ba luxury kike samu kaza 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 da haka ki gigita shi wai haka kike ga mata wai ki gigita shi sai ya hubin ki wai wai akuya wai in ta shanyinwa wai tafi biyayya wai wai wa mai gidanta nace to kai yanzu ka zama akuya kenan kai da cafane kai da wahala da sauransu hada ma yasir wallahi irin wannan mugo tarbiya ne da suke dauka daga wurin yan wasan kwaikwayon nan daga yan drama daga wayewa da sauransu karance karance littafai na banza da sauransu ka zo kana namiji Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wal 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim ka zo ka zama banza ka kana kasa dole ne namiji ya tabbata shine namiji a gidansa ka ce kaza za a yi in ba za a yi ba kuma za a ga damuwa haka ake yi ka turbure ka bata rai wani yace waɗannan mutanen sai an musu rashin kirki daga baya a yi su ke fari wani ne ya faɗa ba ni na faɗa ba dan a samu setin al'amura ba daidai bane wannan ba daidai bane zalunci ne a zo a jefa bawan Allah cikin fitina yace wallahi malam tunda nake ban taba zina ba tunda nake amma Allah ya jarrabe ni kaza 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 nace to yanzu me kake jira Allah ya sauke baya da kyau irin waɗannan abubuwa cutarwa ne zalunci ne na yadda maza ma akwai masu yi mata haka amma dai yanzu akan muna kan mata ne masu yin wannan da sauransu safala suna yin irin wannan dabi'a wa mimma yukrahu min al-alfazi za'amu kalmar za'amu ba a so a rinka fada wa zakaru wa qalu duka an hana fadan su wa nahu wa an yuqala lis-sultan khalifatullah ko kuma sarki a ce halifan Allah ana nufin halifan Allah hakikatan sai dai a fada dan suna dan fata amma babu garanti shi halifar Allah din ne fa innal khalifata inma yakunu an ghaib kuma shi Allah tabaaraka ta'ala na'am Allah tabaaraka ta'ala shi da wamman ne yana nan kullum to idan aka yi fassarar cewa ana nufin wanda yake tsayawa Allah in Allah baya nan to kaga an sifanta Allah da cewa me ga'ibi ne wanda kuma ba daidai bane wallahi subhanahu wa ta'ala khaliful ghaib khalifatul ghaib fi alihi Allah din shine halifar wanda baya nan akan iyalinsa duk wanda ya tafi baya nan Allah yake tsaya masa akan iyalinsa musulmi su kiyaye kalmomi na girman kai kamar amfani da ana ni za'ai wa kaza li sai wannan nawa ne indi ai ni ina da kaza irin wannan kalmomi na halaka ne na girman kai ne fa inna hadi ubtila biha iblis wa fir'auna wa qaruna wannan li ana da indi kalmomi ne da aka jarabci fir'auna da haruna da qaruna da iblisa yanzu yace fa ana khairun minhu iblis ne yace ana khairun minhu ni na fi adam to ka daina cewa ana ni ne ba a san amfani da kalmar nuna girma mu ne ko ni ne na isa ba a so li mulku misra li fir'auna fir'auna wata rana sha iska yace ai ni nake da mulkin misra kamar wani yazo ya sha gari yana mulkin garin ne yace shi yake da garin nan baka isa ba ko ya ce shi yake da ƙasar nan baka isa ba Allah ne yake da ita hakikatan mulki na Allah ne tabaraka wataala an dai fahimce na yi ala ilmin indi ko ala ilmin indi a bisa na samu wannan ne ƙaruna ne yake faɗa ai da annabi Musa ya ce ciye da dukiyarsa don Allah ya ce ai ya samu ne saboda ilimin da yake da shi wannan indi din nan ba a so li ƙaruna wa ahsan mimma wudi'at ana fi qawlil abdi mafi kyawun inda za a amfani da kalmar ana shine inda bawa zai ce ana al-abdul muznibul mustaghfirul mu'tarifu bawa ya ce ni ne bawa in dai zaka ce ni ne to ka ce ni ne bawa mai zunubi mai neman gafara wanda yake furci da zunubinsa wali fi qawlihi liyadh-dhanbu ka ce ina da zunubi a kaina waliyal jurmu ni ne mai laifi waliyal faqru da talauci wa dhullu da kankanci wa indi fi qawlihi اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي تو wannan shine zakai amfani da kalmar indi a ce kai daidai irin waɗannan kalmomi ba a so mutum ya amfani da su don kada yayi takabburanci sai dai ya amfani da su don ya nuna kankancin sa zuwa ga Allah insha Allah wani sati zamu tashi akan kitabul jihad abinda muka faɗa daidai Allah shi mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.